Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 30 ga watan Mayu na shekara ta 2020, Aisha Tasila ce tare da Salfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19. Sassan Rasha na daɗa wargaza ƙasar Libya saboda samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka. Amdan tsohon ɗan sanda farar fata da ya danna wuyan wani baƙar fata da gwiwarsa wanda ya kai ga mutuwar baƙar fatan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa mahukunta a Najeriya sun amince da sauya tsarin 'yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin 'yan sandan unguwanni. Ko me hakan ke nufi?
Wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya bama waɗannan yankuna wanda aka ƙara dama su ma su taimaka wurin ɗaukan ko yanke hukunci ko ɗaukan mataki idan matsala ta taso.
Haka kuma, kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta naɗa na sulhu da mahara wanda ke ƙarƙashin kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman Nagongo ya samu nasarar ceto mutane 12 da mahara suka sace.
Kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an ceto waɗannan mutane 12 da waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sanda.
Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Sannan muna ɗauke da ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus da shugaban Costa Rica Carlos Alvarado wanda ya kawo wannan shawara tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin Geneva. Tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira COVID-19 Technology Access Pool CTAP, wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaki da cutar COVID-19 CTAP a takaice, zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaki da wannan annoba. Ya yi kira kamfanoni da gwamnatoci da su ƙirƙiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmuwar fasahohin ƙirƙiro da magunguna ga ma'adanar bayanan, wadda kuma za ta mika ga sauran kamfanonin domin su ƙirƙiro ƙarin magungunan. Ƙasar Rasha na daɗa wargaza ƙasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka, kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya, a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka, AFRICOM a takaice. Ƙasar ta Rasha tana amfani da irin wannan dabara ta yi amfani da ita a Crimea da Ukraine da kuma ƙasar Syria. A cewar mataimakin daraktan sashen bayanan sirrin rundunar AFRICOM, a baya Rasha ta nuna ƙarar cewa a shirye take ta yi irin wannan aiki, kuma ga dukkan alamu ta fara yin hakan. Brigadier General Gregory Hanfield ya ce sojojin Rasha sun kai jiragen yaƙi samfarin jet MiG-29 aƙalla 14 da kuma jirgi mai ruwan mamaye samfarin Su-24 cikin ƙasar Libya ta wajen rabewa da Iran da Siriya don su mara baya ga sojojin hayar da ke aiki wa Rasha wajen taya dakarun da ke yaƙi da gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita. Ya ce sojojin Amurka suna kuma sani da wasu ƙarin jiragen dakon kaya da suka shigo cikin Libya da kuma wasu makamai masu linzami da suka ɗan kwana biyu. Tun farko a wannan satin, rundunar ta AFRICOM ta fitar da wasu hotunan jiragen Rasha samfarin MiG-29 a sansanin Al-Jufra da ke ƙasar ta Libya, waɗanda ta ce an sake musu fenti ne a ƙasar saboda ta ɓoye asalinsu na Rasha.
Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan, bari mu shiga taskar rahotanninmu. A wani kokari na magance barazanar da ke tattare da tashe-tashen hankula na tsaro da ke faruwa a Najeriya, mahukunta a ƙasar sun amince da sauya tsarin 'yan sanda tare da aiwatar da cikakken tsarin 'yan sandan unguwanni. Wannan shine yunkurin kawo sauyi na farko tun zamanin mulkin mallaka. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan sashi tsarin 'yan sanda ya hada da cikakken iko na mallakar hukumar leken asiri tare da ƙarin wasu rundunoni guda biyar da za su zama ƙarƙashin jagorancin mataimakin Sufeto Janar. A yanzu akwai hukumar bincike a jihohin Enugu da Gombe waɗanda za su kula da manyan laifuka da suka samu asali daga yankin Kudu maso gabas da Kudu maso kudu, sannan na Gombe zai kula da yankin Arewa maso gabas. Yanzu haka ana da command guda takwas, akwai a Oka wanda zai hada da jihohin Enugu, Anambra da Ebonyi, Akure zai hada da jihohin Ondo da Ekiti, yana Gowa wanda zai hada da jihohin Bayelsa da Rivers, sai command din Maiduguri wanda zai hada da jihohin Yobe da Borno, command din Katsina zai hada da Kaduna. Mataimakin commissioner ɗan sanda kuma mai magana da yawun rundunar Frank Mba yayi ƙarin haske.
Coordinated effort by the federal government to reposition the Nigeria Police Force for better service delivery. If you look at what the reorganization has done for the service, it has essentially helped to bring police services closer to the people. From the hitherto 12 zonal commands that we had in the country, today we have 17 zonal commands.
Frank Mbeche, wannan sauyi ya zo ne a daidai kuma ya ƙara kawo 'yan sanda kusa da jama'a, ta hakan za a samu sauki wajen mu'amala da kuma samun bayanai. In kin lura, a da muna da rundunoni 12 ne, yanzu an ƙara zuwa 17 tare da ƙirƙirar muhimman hukumomi a ƙarƙashin su. To yaya ƙwararru a fannin tsaro ke kallon wannan sabon tsari? Dr. Kabiru Adamu shine shugaban ƙungiyar tsaro ta Beacon Securities.
Wannan tsari da aka bi yanzu ya rage ko ya bama waɗannan yankuna wanda aka ƙara dama na su ma su taimaka wurin ɗaukan ko yanke hukunci ko ɗaukan mataki idan matsala ta taso, sannan wurin tattara bayanai da tantance shi, wato abinda ake cewa investigation na ƙarƙashin ɓangaren 'yan sanda da ake cewa first CID. Ƙara yawansu da yadda aka canza tsarin yanzu zai ƙara kawo su kusa da jama'a. Manufa dai shine kafa wannan tsari na 'yan sanda wanda da turanci ake cewa community policing, wato wani tsari na tafiyar da aikin 'yan sanda wanda zai mayar da iko ga shi talaka ko duk wani wanda yake zaune a ƙauye ko a gida. Ma'ana kai da kake ƙauye ko kai da kake gida, kai za ka gabatar da abin da kake bukata 'yan sanda su yi maka a ƙarƙashin shi wannan tsari wanda ya kira community policing.
To sai dai ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani, yana ganin a sake dubawa ta fannin ba su kayan aiki a rundunonin kafin su fara ɗaukan matakai.
Idan an yi nan duka za a ba su kudaden su, za a ba su kayan ayyuka, za a tabbatar da cewa ba a samu su ba a yi musu katsalandan aikin su. In dai an samu wannan, a lokacin ne zaka fara tunanin cewa 'yan sanda za su yi aikin su. In sun yi ba daidai ba, in ka kama wani ka iya hukunta shi. Amma a yanzu zancen da ake yi gaskiya, in dai ba gyara waɗannan abubuwan akai ba, ni ban ga za ta ci sauyin zani ba, domin koma an canza, an karkasa, an karkasa, an ce kaza, an ce kaza, tana nan dai ba ta canza zani ba.
A yanzu dai 'yan ƙasa za su zuba ido a ga irin tasirin da wannan sauyi zai yi a yanayin rashin tsaro a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Mayaka da sauran mabiya kungiyar ISIS waɗanda rushewar daularsu a Siriya da Iraki ba ta sa sun karaya ba, na da ƙarfi da kuma zama masu haɗari bisa ga wani binciken jami'an ɓangaren yaƙi da ta'addanci na Amurka suka yi. Yayin da ba a bayyana dalla-dallar tsananin da barazana da ke yi ba, sabon rikicin ya gano canjin da aka samu bai da nasaba sosai da daɗa ƙarfi da ISIS ta yi kwanan nan, kamar yadda yake da nasaba da tsarin da suka yi wanda suke aiwatarwa sannan a hankali. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙoƙarin sake farfaɗo da ƙarfinta na iya gudanar da ayyukanta, abinda wani jami'in yaƙi da ta'addanci na Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa sun daɗa ingantawa tare kuma da sake fasalin yadda suke gudanar da harkokinsu ta yadda ya dace da yanayin, inda suke musamman a gabashin Siriya cikin tsawon watanni. An danke wani farar fata da ya danna wuyan wani baƙar fata da gwiwarsa, bayan kuma an buga wa baƙar fatan ankwa a hannu a birnin Minneapolis na Amurka, wanda har ta kai ga baƙar fatan ya mutu bayan da ya yi ta gaya masa cewa baya iya numfashi. An tuhumi ɗan sandan da laifin kisan kai. A Tony Jarrett din karamar hukumar Hennepin, Mike Freeman ya bayyana tuhumce-tuhumcen jiya Juma'a bayan da ya ce ofishinsa na da isassun shirin tabbatar da wannan tuhumce-tuhumce. Nan take dai Freeman bai bayyana dalla-dallar tuhumar ba, to amma ya ce zai bayyana wata tuhumar aikata babban laifi daga bisani. Wanda abin ya shafa George Floyd, dan shekaru 46 da haihuwa, an tabbatar da mutuwarsa jim kaɗan bayan da aka maka shi da ƙasa yayin da an kwake hannunsa. Kuma ɗan sanda Derek Chauvin ya danne masa wuya da gwiwa yayin da Floyd ke cewa bai iya numfashi. Iyalan marigayi Floyd dai sun maida martani da cewa suna buƙatar masu gabatar da ƙarar su daɗa tsananta tuhumar. Tunu wani al'amari ya janyo zanga-zanga a wasu biranen Amurka, ciki har da Washington DC da gidan shugaban ƙasa na White House.
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta nada na sulhu da mahara, wanda ke ƙarƙashin kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman Nagogo, ya sami nasarar ceto mutane 12 da mahara suka sace. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa maharan da suka tuba ne ke taimakawa 'yan sanda wajen karɓo waɗanda aka sace.
A hiranmu da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman Nagogo, wanda ke cike da farin cikin haɗin kan da suke samu da waɗanda suka tuba, ya ƙara da cewa
akwai waɗanda tuba ga wannan mugunyar sana'a, kuma duk alamu ya nuna sun tuba. Kaga su suna daji, sun yi misalin sirrin daji, saboda haka duk wani abu wanda ya shahara ka sama ne da sauransu muka bada haɗin kansu. Wasu lokuta ma suna tafiya su kama mana ba tare da muna nan ba. To wannan lokacin mun yi haɗin gwiwa da su, kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an kace to waɗannan mutane 12 da waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sana'ar.
Sun kai kaman makonni nawa hannun waɗanda suka sace su?
Mako uku sun kai ga waɗanda sace su.
Yanzu suna nan gurinku ne koko an haɗa su da iyalansu?
Dama bayan an kawo su gwamnati ta haɗa su da likitocin ta, kuma an diba lafiyarsu, an tabbatar da cewa lalle ba su da wani ciwo ga jikinsu, an sallame su nan sun koma inda iyalansu.
A wani labarin kuma, rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji da kuma jami'an leken asiri ta DSS sun sami nasarar kamo waɗanda ke haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba a jihar.
Sai da an ka fito ta gwamnatin tarayya ta ɗau matakai na hana haƙo ma'adanai a Zamfara, akan nata tunanin cewa bai rasa alaƙa da ta'addancin da ake yi. A tun wannan lokacin an ɗauki an bar wannan haƙo ma'adanai ta haramtacciyar hanya, amma sai daga baya labari ya zo muna cewa ana nan ana yi. Haka mun kai samami mun koma samun labaran an sake hukuma. Wannan lokacin ma na haɗin gwiwa ne ƴan sanda da sojoji da
ƴan leken asiri, shi ne mun kai samami a waɗannan wurare guda shida a Bukuyun, Anka da kuma Guri. Alhamdulillah dai mun je mun tara kuma mun samu 256 masu wannan hukuma a cikin tanya haramtacce hanya.
A yayin da kuka je kuka samu su, bisa ga al'ada kuka yi bincike, waɗanne irin abubuwa kuka samu?
To ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu a waɗannan wurare shi ne gogobi waɗanda ake amfani da su a haka ma'adanai ɗin. Sannan mun samu injin na ruwa waɗanda muna ganin suna amfani da su don wanke wannan yashi ko kuma ƙasan nan su ga abin da ke ciki. To waɗannan su ne dai abubuwan da muka tara, kuma da su ne muka kamo su waɗannan bayan Allah.
To su waɗannan mutane da kuka samu ciki, an sake samun wasu 'yan ƙasashen waje?
A halin yanzu mutum guda mun ka samu ɗan Burkina Faso, amma duka saura 'yan Najeriya ne, ba irin wancan samamin ba. Ina ganin wancan samamin ya sa akasarin su dai duk sun wakan suke yamu lele sun ban sun tafi, amma dai shi wannan hayyo kusa in ce shi yana da ɗan taurin kannashi ya tsaya. So shi dai mun ka samu cikin waɗannan 256.
Taimakon kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara CP Usman Nagogo, Sani Shu'aibu Malumfashi, muryar Amurka daga birnin Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya ke kawo karshen hirar da ya faru da shugaban hukumar kiyaye hatsin rai ta kasa a birnin tarayya Abuja ko Commander Obin Ayuba Gora akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da cutar coronavirus. A makon da ya gabata shugaban na Roche Safety a Abuja ya ce suna baiwa ma'aikatansu horo tare da jan kunninsu akan karban cin hanci, amma duk da haka wasu kan karbi lamarin da ke kai ga koransu daga aiki, amma kuma wasu sharri ake musu alhali basu karbi na gurin ba. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya.
To kafin mu kai ga ka ba mu shawara na karshe, kada mu yi tuya mu manta da albasa. Akwai korafi da muka samu na cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa din nan a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus. Me zaka ce game da wannan zargi?
Idan dai aka ce yaran wanda suke aiki kai allura ta kasa ne annan birnin Abuja, annan da birnin Abuja sai dai makareci kafin shi shugaban mu gaba daya ya fara dinka gaban wanda yake wuri na yanzu, ana dinka su ana bamu yanzu har yanzu haka dinkewa yake, amma suna so su ba a samu asatar cewa kowa a cikin birnin tarayyan Abuja yana da shi. To yawanci
duk jami'in ku kenan,
duk jami'in mu shi koma shi da kanshi ya riga ya bada wannan order kuma an fara yi da zu ajira debo wasu daga headquarter za a kira su zo su karba kafin wayannan din. Shi ya tutura mana wasu kudi muka siyo wasu na kasuwa wanda na amfani da shi sau daya ana iya yar. To wannan ba zai taimaka ba, wannan ma samu wanda in aka sa ka je gida ka wanke kafin washe gari ya bushe ka sake amfani da shi, to shi ne yake dinkawa yanzu. Kuma akwai safar hannu da duk musta saya muka rarraba kowane rana ne ake fita, kuma wannan abubuwa da amfani da su sau daya cirewa za a zubar ba wai za a wanke a sake amfani da su ba. So but akwai wasu ma da suka ma taimaka, wasu wanda suke muna kiransu special marshals, akwai wanda suka dan taimaka mana ma sun siya mana su sanitizers abin da muke shafa a hannu, sun siya mana wasu hand gloves kamar haka. Duk wannan mun rarraba a nan birnin tarayyan Abuja ina da units sun kai 14 guda 11 a cikin units din nan su ne suke hulda da mutane sosai a waje, guda daya ina National Assembly suna nan suna gyara musu yadda za su iya ije motoci koda mutane sun zo ganin mutane a nan National Assembly sai a gaya musu yadda za su ije motoci. Wayannan ba sa hulda da mutane a hanya kamar titi kamar yadda sauran suke. To concentration namu mun ba da shi ga wanda suke hulda da mutane a waje, to su ne muke raba musu wayannan kayan suke amfani da shi. Kuma na tabbata idan har aka samu wani bai amfani da shi ba wannan kanshi ne ya hana shi amfani da shi ba wai cewa ba ba shi ba. Yanzu haka ina da wasu packets din da suna nan aje, in ma sun kare suna iya su yi complete cewa kaza sun kare kafin ma ki zo sun kira ni a nan headquarter dinmu cewa in kawo list na abubuwan da muke nema yanzu wanda an bamu da wanda sun har sun riga sun gama in kawo list da za su sake bamu wasu kayan. So ina gani shi shugabanmu yana kokarin da ya kamata.
Saboda haka ba ku da matsala da kayan aiki?
Ba mu da matsala da kayan aiki gaskiyan kenan, sai dai makareci.
To bari in samu shawararka ta karshe a cikin wannan yanayi da ake, domin yanzu gashi gwamnoni sun yi taro sun ce za su rufe jihohi gaba daya.
To a shawaran da zan bayar a nan shi ne kada mu yi taurin kai. Da farko in kana yaki da wani da yake dauki da bindiga yana binka, ka gan shi ka san shi, da ka ga shi ka san wannan in ya same ni zai kashe ni, ba za ka yi zancen abinci ba, ba za ka yi zancen ruwa ba, ba za ka yi zancen tufafi da kake da su ko kudin kake da su ba, gudu za ka yi don ka samu ka tsira saboda gobe ka yi wasu harkoki. Amma wannan corona da ake magana kai ya fi wannan irin wannan yaki. Shi wannan corona ba ka ganin shi, amma ya ganka ya samu wuri zai shiga. Tunda ba ka gani wanda kake yaki da shi me ya kamata ka yi, an riga an gaya maka abubuwan da za ka yi kada wannan corona ta same ka. Me zai hana ka bi dokokin da an ce ka bi don ka samu ka yi yaki wannan corona? tunda arigi an bamu aka ce mana bayan kwana 14 zai iya bayyana kowane mutum. To me zai hana mu wannan wahalan wanda suke yakin Biafra misali sun san da abinci ne lokacin ba sun san da abinci ba don sun san da wannan ya ganka ya san cewa a wannan ba zai bar ni ba ni kuma na ga shi ba zan bar shi ba dole na ga ya ne gudu zan yi ai kwalin har yanzu Allah Boko Haram wanda suka samu kansu a wannan matsalar da Boko Haram su ne za su yi yi magana su gaya ma mutane cewa wannan corona din tunda an san maganin shi mu yi maganin maganin shi ne mu zauna a guri daya kada mu fita bayan kwana 14 duk wanda yake da shi da bai bayyana ba ya nuna cewa bai da shi kaga mun kashe corona a Nigeria ba kamar Boko Haram ba kana zama kana kwanci ido da ya bude ido da wasu idanun ma ba kwanci ba kake yi kawai da wani ya ja kafa wani riba wani ihu zaka doka ba shine sun zo sai ka tashi ka fara idan zaka gudu kaje in kana gudu Boko Haram ai baka tunanin ruwa baka tunanin abinci baka tunanin kudi baka tunanin komai kake da shi a rayuwarka amma wannan me zai hana mu mu ce mun yi la'akari da abin da gwamnati sun ce mana mu so zan kira kai da kake da motoci ko kuma kana da mota kana jiba mutane ko da dare ka tusa su kamar sardin dan Allah ka bari ba zai taimake mu ba tunda ba rubuta goshin wani wani yana da shi ba gaskiya zaka yi ka guje shi ba mun bari mu yi abin da gwamnati ta ce mana mu abin da zai taimake mu kenan mu fita harkan corona
anan ne kuma muka kawo karshen hiranmu da commander Road Safety a Abuja ko commander Obin Ayuba Gora sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi ba kon namu ko commander Obin Ayuba Gora shugaban Road Safety a birnin Abuja da wakilin tamu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura yace salamu muryar Amurka daukar wasu kudade daga cikin albashin ma'aikata a jihar Kano da gwamna Abdullahi Umar Ganduje yayi wai da sunan yaki da cutar coronavirus ba adalci bane duba da cewa gwamna bai bada sanarwar rage albashinsa ko na manyan yan siyasar jihar Kano ba domin ayi yaki da cutar corona daga karshe ina tunatar da mahukuntan Najeriya cewa a dai rinka tunawa da ranar mutuwa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi Jones jihar Plateau suka ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya to a yau mun shigo wannan fili ne domin mu miƙa godiyar mu ga tashar talakawa ta VOA Hausa a bisa damar da kuke bamu na bayyana ra'ayoyin mu akan abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya karshe muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri tashar talakawa ta VOA sai sakon yana matar Garba Sabiola Gashuwa tace salam VOA Hausa sanarwar da kungiyar kwadagon Najeriya ta fitar na Allah wadai da matakin gwamnan jihar Kano na rage albashin ma'aikata hakan yayi daidai fata na gwamna Ganduje zai sake wannan tsari sai sakon baban Jimamman Bande da Magaram da yake cewa salam VOA Hausa al'umma kar mu tsaya cece ku ce kan cutar coronavirus kowa ya san halin da al'umma suke ciki a wannan lokaci a yanzu in baka yawan sabon Allah gani ake baka waye ba ai dole ne a jarabci al'umma da cutar coronavirus Allah ya sa mu gyara amin sai wannan sako na haɗin gwiwa daga AIG Sani Gule Kampala Malam Madori a jihar Jigawa da Chiroma Metrare Dumjia Jamhuriyar Niger da Nuhu Taylor Kubule ɗan kishin ƙasa suka fara da cewa VOA muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar cika shekara 5 chip chip akan karagar mulkin ƙasar mu Najeriya da fatan zai ƙara hazaƙa wajen cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓensa Sai sako na karshe da ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa. To muna fata fara aiwatar da muhimman sauye-sauye akan rundunar ƴan sanda da gwamnatin Najeriya ta yi a wani mataki na inganta ayyukan ƴan sanda. Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen matsaloli kuma da zarge-zargen da ake yi wa bangaren aikin ƴan sanda baki daya.
Shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum.
Kama daga zamantakewa
domin wani zaka samu tsirere din ga kyau ga haske ga sajen nan, amma zaka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma yin auren arab.
Siyasa
gaskiya kuma yanzu ba ko ina ka ba zaka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na fadin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kidan general a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya dau azama.
Lafiya da kuma nishadi har ma da al'adun gargajiya.
A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu. To Muhammadu nan fa ne yayi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alƙibla ta Makka. Yanzu an binciko a NASA in ka ja layi daga Makka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba. Zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka zaka ja shi.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da karfe 4:30 a wagon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3:30 a kogon Ghana.
To Sarfilu ya sake shigowa da labaran duniya amma a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ta kaddamar da wani wurin musayar bayanai da fasaha da kuma hanyoyin jinya a yakin da ake da ciwon COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus da shugaban Costa Rica Carlos Alvarado wanda ya kawo wannan shawarar tun asali sun jagoranci kaddamar da wannan shiri daga birnin Geneva. Tedros ya ce wannan shirin wanda ake kira COVID-19 Technology Access Pool CTAP wato ma'adanar fasahohin da suka jibanci yaki da cutar COVID-19 CTAP a takaice zai kai ga gina ma'adanar ƙasa da ƙasa da fasahohin da suke da nasaba da rigakafi da magunguna da kuma hanyoyin jinya a yaki da wannan annoba. Ya yi kira kamfanoni da gwamnatoci da su kirkiro da ingantattun hanyoyin jinya da su bayar da gudunmuwar fasahohin kirkiro da magunguna ga ma'adanar bayanan wadda kuma za ta mika ga sauran kamfanonin domin su kirkiro ƙarin magungunan. Ƙasar Rasha na daɗa wargaza ƙasar Libya saboda ta samu damar kafa sansanin saka ido kan arewacin Afirka kamar yadda take da shi a gabashin Turai da gabas ta tsakiya a cewar wani babban jami'in rundunar sojin Amurka da ke Afirka AFRICOM a takaice.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma kafin mai sallama muna mika ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalan tsohon shugaban hukumar man fetur ta Najeriya wato NNPC Dr. Maikanti Kacel Labaru wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya da daddare. Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata ta mu ƙarshen. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau Aisha Sule ce ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.
Afrique avec